muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Niya da kuma Dalal FM. Kana tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya kallon mu ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau daren talata 15 ga watan Oktoba na shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Hadiza Kyari. Kana da abokin aikin mu daga jihar Sokoto, Umar Murtala Faruk Sanyinna, wanda yake nan tare da mu a ɗakin watsa labaran mu kai tsaye. Idan muka shiga cikin shirye-shiryen namu, za ku ji rahoto wanda ke dauke da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana dalilanta na kulle iyakokinta. Sai daga bisani mu kawo muku labaran tamwala amma a takaice daga jamhuriyar Niger. Kana kuma za mu so mu bude layin wayoyinmu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, wai ta ya kuke kallon kulle iyakokin Najeriya da aka yi zai taimaka ma talakawa a kasar? Lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. In takarar shugabancin ƙasar Amurka na 'yan demokradiyya 12 za su bayyana a wani babban taron muhawara a yau Talata a Rabar Jami'ar Otaben da ke Westerville a jihar Ohio, wanda ce muhawara ta jam'iyyar Democrat ta hudu tun watan Yuni, kuma za ta kunshi mutane da yawa a lokaci guda fiye da yadda aka yi a baya. 'Yar majalisar Hawaii Tulsi Gabbard da Tom Steyer, wani tsoho mai saka jari da kuma mai rajin kare muhalli, za su shiga cikin 'yan jam'iyyar Democrat 10 wadda kuma suke cikin muhawarar da ta gabata a watan September da ta gabata. Biden yana buƙatar taka rawar gani a muhawarar saboda babbar aboki hamayyarsa Senator Elizabeth Warren, mai wakiltar jihar Massachusetts, wadda ta kasance tana ƙara samun goyon baya a zaben. Binciken ra'ayoyin jama'a wanda cibiyar Real Clear Politics ta gudanar ya nuna su biyun suna tafiya keke da keke, yayin da majalisar Vermont Bernie Sanders yana biye a matsayi na uku. 'Yan takarar na jam'iyyar Democrat da ke baya-baya suna ganin muhawara ta Ohio wata dama ce da za su iya kai ga samun tiketin a lokacin zaben jam'iyyar na tsaida ɗan takara. An tuhumi wani ɗan sandan Texas da ya harbe wata mata baƙar fata har lahira a gidanta da laifin kisan kai. An kama Aaron Dean 'yan awanni kaɗan bayan da ya yi murabus daga rundunar 'yan sanda ta Fort Wayne jiya Litinin. Shugaban 'yan sanda na birnin Edwin Cross ya faɗa a wani taron manema labarai cewa da za a kori Dean ɗin idan har bai yi murabus ba. Dean, wanda farin fata ne, ya harbe a Tatiana Jefferson baƙar fata a shekara 28 da haihuwa ta tagar gidanta a ranar Asabar, bayan wani makwabci ya kira layin 'yan sanda wanda ba na neman agajin gaggawa ba ne don sanar musu da cewa an bar kofar gaban gidan Jefferson a buɗe. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya matsa lamba wa Turkiyya da ta daina kai hare-hare a arewacin Siriya, tare da bayyana cewa zai saka takunkumi akan jami'an Turkiyya, yayin da yake shirin tura wata tawaga karkashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zuwa ƙasar don tattaunawar warware lamarin. Wannan mataki na Trump ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafen da aka rika yi cikin makon guda tun da fadar shugaban ƙasa ta White House ta sanar cewa Turkiyya na ci gaba da shirye-shirye da ta dade tana yi na ƙoƙarin kafa tudunmun tsira kan iyakarta don kan kawo ƙarshen hare-hare mayakan Kurdawa da ke samun goyon bayan Amurka, wanda kuma aka zarge su da ta'addanci. Mamaya da Turkiya ta yi ya sanya dakarun Siriya masu rajin demokradiyya cimma yarjejeniya da gwamnatin Siriya wacce ta dawo da sojojin Siriya a yankin arewa maso gabashin kasar a karo na farko cikin shekaru ciki har da ranar Litinin din da suka isa garin Manbij. Trump ya yi magana jiya Litinin da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan da General Muslum Kobani shugaban kurdawan SDF da Amurka ta dogara da su don su yaka wa masu ikirarin Islama a Siriya. Tsohuwar mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan Rasha da Turai Fiona Hill ta shaida a jiya Litinin cewa tana matukar nuna adawa da korar tsohon jakadiyar Ukraine wato Mary Yovanovitch kuma tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro na kasa John Bolton ne ya umarci Hill da ta bada da nuna damuwa game da yunkurin matsin lambar ga Ukraine da lauyoyin gwamnatin Trump.
Gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A taskar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar Najeriya ƙasa ce da Allah ya albarkace ta kasancewar ta babbar ƙasa a nahiyar Afirka. Kasar ta samu kanta cikin wani hali wanda har da kai ga gwamnatin kasar ta dauki matakin hana shige da fice na kowane irin kaya daga cikin kasar zuwa kasashe makwabta, wanda shugaban hukumar custom Hamid Al-Kanal Hamid Ali ya bayyana haka da kuma matakan da ya sa suka dauki waɗannan matakan. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Shugaban hukumar custom na kasa Kanar Hamid Ali mai murabus shine ya bayyana haka a wata ganawa ta musamman da yayi da manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kanar Ali ya ce duk da daukan wannan mataki ba hana shigowa da kaya ta iyakokin ruwa ba, saboda zai ba hukumar damar bincika kayan kafin su shigo cikin kasar har jama'a su fara amfani da su. Kanar Hamid Ali ya yi karin haske.
Wanda dama yawanci suke kukan shine wanda suka saba fasakori kuwa shi muke so mu tabbatar mun hana iyakokin mu. So wanda duka gaji yana kukan cewa ko tattalin arzikin shi ya tagayyara ko kuma ya shiga wani hali, to dama sana'ar shi fasakori ne.
Wannan ya nuna cewa duk kasashen nan dake makotaka da mu ba wanda ya bada hadin kai kenan.
Yanzu Niger ta ba mu hadin kai sun wajen sati uku da suka wuce sun bada sanarwa cewa sun sa doka sun haramta shiga da shinkafa kasar Najeriya. Duk wani dan Niger da ya dau shinkafa ko buhu ɗaya ne ya shiga da shi iyakokin mu za su hukunta shi. To irin wayannan matakan muke nema, muna neman sauran mu na Benin da su Chad su ma su yi irin wayannan.
Shi ma shugaban hukumar shige da fice na ƙasa Muhammad Baban Dede ya ce rufe iyakokin ya ba hukumarsa daman kama wasu waɗanda ba su da takardun izinin shiga ƙasar.
Mutane 1,111 an maida su, wato sun zo iyaka suna son su shigo muka daga ina kuke sai ai ba mu da takarda, to sai ku koma ga garinku in kun zo takarda ku wuce. Ko kuma ƴan patrol na haɗa gwiwa wanda ofishin mai ba shugaban kasa shawara yake kilta, in sun ga mutum yana yawo a daji zai shigo sai su mai da shi. Mun hana mu ma namu shigowa wajen 146 wanda suke tafiya dinan tafan daji din nan. So in kun zo za ku wuce a ina za ka baka takarda ka koma gida.
To sai dai ga mai nazari a harkar tattalin arzikin kasa Aminu Jumare yana ganin dokar rufe iyakokin ya sabawa wasu matakan cuɗanya da makwabta.
Wannan al'amari na rufe boda dai har za a dube shi ta fuskar fa'ida, sai a dube shi kuma ta wata fuska daban. Fuskar da nake nufi ya kamata Najeriya ta yi kokari ta duba shi ne akwai yarjejeniya da Najeriya ta saka hannu a ciki, wanda idan za a iya tunawa tun 1918 aka yi ta sa Najeriya ta yi kokari ta zo ta sa hannu a kan yarjejeniyar ba da sararin harkar kasuwanci babu wata tsangwama tsakanin kasashen Afirka, da kuma yarjejeniyar da za ta bai kasashen nahiyar Afirka ta yamma sararin yin kasuwanci tsakanin junansu da al'ummomin wannan yanki babu tsangwama. Wannan yarjejeniyar Najeriya aka jira ta zo ta kammala ta sa hannu a kanta saboda a samu a ci gaba jama'an da ke waɗannan ƙasashe su ci gaba da harkokinsu na hada-hada ta yau da kullum. To haffa sai da aka kai wannan shekarar da muke ciki sanar Najeriya ta yadda ta je ta sa hannu, wanda shine shugaba Buhari ya je ya sanya hannu a Niger, aka amince da wannan yarjejeniya. To kwatsam kuma sai a ce gashi yau Najeriya da ita ce uwa mai bada mama, ita ce uwa mai sa ido akan sauran kananan kasashe. Kwatsam sai ta zo ta ce wai ba ita kawai ta rufe kan iyakokinta.
Shugaban hukumar Kwastam Kanar Hamid Ali ya ce a watanni biyu da aka rufe iyakokin kasar, jami'an hukumar Kwastam tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro da ke sintiri kan iyakokin da aka rufe sun samu nasarar kwace wasu kaya da darajarsu ta kai naira biliyan 1.4. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Jinjina ta musamman ga Hajiya Madina Dauda. Masu sauraro, akan wannan batun muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Wai ana iya cewa wannan matakin zai taimaka wa talaka samun rayuwa mai nagarta a kasar kuwa? Za mu so mu ji ra'ayinku, amma kama mu bude layin wayar mu, bari mu shakata da wannan faifan.
Wallahi shugaban ni kutuna, rabana yayyo ku, rabana yayyo mu, garagamar mahanku, jammu kuke bunku miki, shin ina za ku da mu, ku tausaya mana hakana, Allah ba za ya bar kowa ba, Allah ba a zalimu. Al'ajam nai kuka akan busan hakin talaka, Allah ba za ya bar kowa ba, an yi shekaru sun shuɗe, an yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada, kanan ziri ya yi tsada, da na ga layin mota na dakata ne.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kiran mu na farko daga Binnin Shehu. Wake magana daga Binnin Shehu?
Bello ne daga Binnin Shehu.
To Malam Bello, muna jin ka.
Ina jin manu inda ku faɗi game da Baturu Hegoda.
Eh.
To shi na muka ce mu roƙi shugaban ƙasa ya taimaka ma talaka, don yanka zo Hegoda talaka ne ake cuta ba wani ba.
Eh.
Don ka muna so a taimaka muna a buɗe Hegoda talaka ya samu kai halaka.
To ta yaya wannan yake shafar ku kenan Malam Bello?
To shafin mu shinkafa da muna sayi shinkafa 21,022, yanzu gata ta koma 33,000. To shi na talaka yana cikin wahala, ba wanda a cikin wahala in talaka, don ba mu iya sayi, dole mu koma mu ci dawa da masara.
To mun gode Malam Bello, bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Kana magana da injiniya mai gero makiri Lulu Kwantagora, jihar Niger.
To injiniya, muna jin ka.
Wato in an bi ta fara a bita mai biyar sau, saboda rufe bodan nan da muna korafin kiya ba a kyauta ba a kyauta sosai, an kai mana bayanin cewa abubuwan da ke biyuwa baya, saboda kasashe makwabtanmu ba su taimaka ma Najeriya da wasu abubuwa rabano. To sannan ana shigowa da miyagun abubuwa cikin bonan shinkafa. To gaskiya rufe bodan nan a tsaya a tantance, sannan a zaman sulhu da can ƙasar can da ƙasar samu Najeriya. Najeriya ta fara dokoki ba amince su ba ta haɗin kai, in ba haka ba kuma ba su ya kautu a rufe bodan nan, ana haɓɓaɗi ba damuwa.
To kana ganin rufewan ba zai shafi wani abu ga rayuwar talaka ba kenan?
A ya shafi talaka ɗin, tun daga shinkafa ya ƙasa ba ta yi wanda mun ka noma ba a kai gare ta sosai ba ta kai 500.
To Allah ya kyauta, bari mu koma garin gwamna. Wa muke da shi a garin gwamna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abdullahi Lala, tashar mota Kawo a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Abdullahi, muna jinka.
To ni gaskiya kamar rufe bodan zan ce yayi daidai, amma ya kamata kafin a rufe yana da kyau gwamnati ta zauna da ainihin manya-manya 'yan kasuwa akan wannan shinkafa ta gida, a sa mata farashi ga abin da muke so ku sayar da ita. To kaga in aka sa mata farashi wanda daidai talaka zai iya siya, to da duk wanda ke ce ku can da ba a yi shi ba. To amma gwamnati ta rufe boda, kuma ita shinkafan gida da ake so a siya sai kuma tsakaninta da ainihin wanda ake shigo da ita bai fi naira 50 ba ne. To kaga dole talaka ya yi wannan kuka, amma bai bace ba ya kamata gwamnati ta zauna ta ga me ya kamata ta tsara akan wannan shinkafa na gida.
To mun gode malam labar mu, ko muna nan dai har yanzu a jihar ta Kaduna, wake magana.
Dan sai su alewa ran dai barka da lafiya.
To barka ka dai malam Murtala, muna jin ka.
Mana mu salatu na kiran ku da garin Gasa Kaduna tare na Nigeria.
To muna jin ka.
To a dan ta kaga ai kasan ma da aka ce da su rike goda su kai da India. Ina tunanin sai da tabbatar ita ya tafi a kasan su. Kamfanoni ya tafi a kasan su. In misali na da karfa goda misali idan muka zo bayan karfa goda muka ce sai da ki safan damu. Kaga da a ce masaku ko kamfanonin da ya ga ya ta shinkafa su nan muka tambayi gwamnati me za mu yi wa da ya ta ai da kamfani ta za ga gurin kamfani ta za mu.
To malam Murtala, layinka dai yau sai a hankali. Muna nan dai har yanzu a Kaduna, wake magana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, wake magana.
Dr. Yusuf Harande ne, muka barka da yamma.
To barka ka dai malam Alhaji Musa.
Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya shine sunana.
To muna jin ka.
To kaga dai na farko muri abin da muka so da gwamnati kafin a ce ta rufe bodan nan. Magana ta gaskiya ya kamata a ce kaman injinin da ake tasan wannan shinkafa da mutane suke korafi a kai, ya kamata a ce misali a jihar Kano akwai, Sokoto akwai, Kebbi akwai, Zamfara akwai, Kaduna akwai, irin dai a ce manya-manyan jihohinmu na Arewa a ce an samu wannan na farko kenan. Na biyun su rufe bodan nan alkhairi ne mu a gare mu. Irin ni ba manomi ba ne, amma duk wani manomi da ka je kuka aka rufe bodan nan, to ina ganin kaman ma bai kai shi adalci ba. Saboda kaga dakta fa idan muka dauka da waki abin da ake cewa 180.
To malam Musa, layinka ya tsinke, bari mu tafi jihar Jigawa. Muke da shi a Jigawa.
Ina Idris ne daga Jigawa.
To malam Bello, muna jin ka.
To wannan rufe boda da aka yi hakika ba alheri ne ga talakawan Najeriya.
Eh.
Domin ko ba komai yana samu akwai tsaro. Akwai tsaro kuma amfanin gonarmu da muke nomawa na ƙasa zai yi daraja. Talakawa za su samu kuɗaɗen shiga, rayuwarsu za ta inganta da Allah.
To mun gode malam Bello, bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger kuma?
Ibrahim ne wanke hula a garin Mai Gode a Kemba.
To malam Ibrahim, muna jin ka.
To ni a ra'ayina gaskiya hukumar Najeriya ya kamata ta tsaya ta natsu ta san abin da zai amfani talaka a kowane lokaci ba sai ya shiga cikin halin ha'ula'i ba.
Eh.
Domin ya kamata kamar noman nan da muke yi, ya kamata a ce duk wadwad an tanadi inda za a sayi kayan noma da daraja, inda ke koda ɗinki a hannun talaka ya same shi cikin sauki ba tare da sai ya sha wahalan abin da zai sa bakin salati ba.
To mun gode malam Ibrahim, har yanzu dai muna jihar ta Niger, wa ake magana?
Yusuf Aliyu Randa, injiniya mai gero mai irin lokon da gurin ya dawo.
To injiniya, muna jin ka.
Wato saboda alan roƙon da muke, akwai direbobinmu ɗan Najeriya waɗanda an kawar he boda ba sun kai kaya sun dawo ba su ɗauko ba an rufe, suna son su hito ba su hito ba, to a taimaka a buɗe su hito su wuce roƙon da muke kenan.
To Allah ya sa wannan kukan naka ya kai ga mahukunta. To muna da kira daga jihar Katsina, wa muke da shi a Katsina?
Lawal Siraja Kasi ba tsari Katsina.
Malam Lawal, muna jin ka.
To gaskiya wannan rufe boda da ake tsakani da Allah mun ji daɗi da saboda da mu a ba tsari ba su zama haka ɗin Allah da zai jawo mana mu samu zaman lafiya ba tsari Katsina zuwa Zamfara.
To su talaka da ke kuka cewar hakan kuma ba alfanu ba ne gare su, me za ka ce dangane da haka?
To dai kukan da suke yi zai zama wa alkhairi ne dai a gare mu, saboda gaskiya wannan lokacin da ake cikin yanzu mu a ba tsari lo.
To mun gode. To layinka ya tsinke malam Lawal, bari mu koma jihar Bauchi. Yakubu, wa muke da shi a Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katsin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba, muna jin ka.
to gaskiya dai mu mun ga amfani da shi wannan boda 100% musamman mu talakawan jihar Bauchi. Yanzu idan ka ga talaka a jihar Bauchi musamman manomi za ka samu duk abin da ake iya saya da kudin sa wannan manomi yana saya sakamakon rufe boda. To lalle mu kan muna goyen baya 100% don rufe boda saboda talakawa suna samu noman su yana da daraja.
To mun gode, bari mu tafi jihar Kebbi. Wa muke da shi a jihar Kebbi?
Assalamu alaikum. Wa alaikum.
Wa alaikum salam. Wa ke magana?
Sunana dan Asaba mai fata daga Yauri.
To malama Asaba, muna jin ka.
To malama Yusuf, gaskiya rufe wannan boda ya jefa rayuwar talakan Najeriya cikin hali na kakanikayi.
Eh,
zan baka misali.
Kame
a rufe bodan nan a Yauri muna sayan mudu shinkafa naira 200. Amma yanzu sanadiyar rufe bodan nan ya kai 350-400 gwargwadon kyawun shinkafa, gwargwadon kudin ta har 440 ana saidawa da mutum. To kaga shi talaka ya samu kanshi cikin wani mawuyacin hali.
To baka tunanin kuma maganganu da saura ke yi na cewa akwai tsaro da sauran abubuwa?
To ai duk matsalolin da ake samu laifin jami'an tsaro ne, ina custom, ina immigration, wa'anda ke bakin boda duk.
To mun gode dan Asabe, bari muna nan dai har yanzu a jihar ta Kebbi. Wa ke magana?
To assalamu alaikum, kuna magana da Shehu Arabu Asara daga Kebbi State Donko Osogbo.
To muna jin ka, Shehu Arabu Asara.
To Allah ya sauke da shi, amma alaƙiƙin gaskiya wannan rufe boda da aka yi Najeriya, wallahi talakawa sun shiga cikin uba. Yau yau din ga ina mai tabbata maka, muna magana da wani ana ce mashi Alhaji Akilu Jega. Yake gaya mini wallahi matsalar da suke fama garin Jega matsalar ta yi yawa. Wallahi kulle boda da aka yi ba alheri ba ne ga talakawan Najeriya, ga mutanen Najeriya, ga ma Afirka gaba ɗaya, don shugabanci da ake yi ma ƙasar Najeriya wanda ya kamata a tsaya a duba. Mutane suna wahala, wallahi ba ma 'yan Najeriya ɗaya ke wahala ba, duk waɗannan contest da muke.
To mun gode Malam Shehu, muna jihar Nasarawa yanzu. Kuma wa muke da shi a jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana lafiya? Ka wani lafiya?
Lafiya lau. Wa ke magana?
Kana tare da babawa mai agogo ne na cikin garin gida ta local government na Nasarawa State.
To muna jin ka.
Wato kamar yadda ni na fahimce wannan bayanin da kuke yi, a gaskiya fi sabilillahi, ko da ka ga wani babba ya kasance cewa rufe bodan nan yana da alheri, da misali za a ce za a karli abin da yake shigo cikin talakawa ya ziyara zauna cikin talakawa, to ina tabbatar maka da cewa ba zai iya bude baki ya faɗi wannan ba. Saboda in aka ce maka irin wannan abu, ya kamata a ce kafin a kulle boda to a tabbatar da cewa an shirya ma talakawa wani abin da za su ina tunanin cewa gaskiya fi sabilillahi kulle bodan nan manyanmu nan su ƙara duba su da duk abin da ya kasance talaka zai ɗan sha wahala, to bai kamata a ce suna kawo shi ba, sai da mu muka zaɓe su.
To Malam Bala Babawo, mu da kiran ka maka kawo ƙarshe. To masu sauraro, iyakar abin da za mu iya ɗauka kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za mu buwa ku wannan dama. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da jamhuriyar Nijar, inda Mena National cewa da kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar da ta sha kashi biyu da nema a hannun ƙasar Centrafrique a ranar Asabar ta gabata, yayin da a ranar Alhamis kungiyar ta Mena ta jamhuriyar Nijar ta yi kunnen doki banza da banza Stade General Seni Kunci na birnin Yamai da ƙasar Zambia. Wannan ko a tsarin ranaku na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da ta keɓe na wannan watan wasanni na ƙasa da ƙasa na ƙwallon ƙafa. Duka dai a fannin ƙwallon ƙafa ɗin, Cristiano Ronaldo ɗan ƙasar Portugal ya saka ci na 700 a tsawon rayuwarsa ta ɗan ƙwallon ƙafa a ranar jiya Litinin, a lokacin karawar ƙasar ta Portugal da ke rike yanzu haka da kofin nahiyar Turai da ƙasar Ukraine a Kiev, inda ƙasar ta Ukraine ta yi amfani da wannan karawar domin kai ga shiga wasan Turai na ƙwallon ƙafa na shekara 2020 bayan taiwa ƙasar
Portugal din ci 2-1. Yanzu haka dai shi dai Cristiano Ronaldo shine dan wasa na 6 a tarihin kwallon kafa na duniya mafi saka cin kwallaye a raga bayan Joseph Bican mai ci 308, sai Romario mai ci 772 da Pele mai ci 767, sai Ferenc Puskas mai ci 746 da Gerd Müller mai 735. A wannan tankade da rairaya na neman shiga kofin wasannin kasashen nayyar Turai na shekara 2020, kasashe biyar ne suka kai ga gasar yanzu haka, kuma sun hada da kasar Ukraine, kasar Poland, kasar Belgium, Russia da kuma kasar Italia. A stadium na Vasil Levski na kasar Bulgaria, so biyu ne aka tsaida gudanar da wasan da ya hada kasar Ingila da kasar ta Bulgaria a ranar Litinin, saboda kalaman wariyar launin fata da na kyama da ma na dangantawa da magoya bayan kungiyar kwallon kafa na kasar Bulgaria suka wa ƴan wasan kasar Burtaniya. Kamar birai, ƴan wasan da suka fuskanci wannan wariyar sun hada da Raheem Sterling, sai Marcus Rashford da Timo Reimings. Wannan dai bai hana kungiyar kwallon kafa ta kasar Burtaniya ba damar zazzage kasar Bulgaria da ci 2-0 a tankadi da rairaya da neman shiga kofin nahiyar Turai na shekara 2020 na kwallon kafa. Haka ma duk dai a wasannin na kwallon kafa an ci gaba da gudanar da wasannin sada zumunci a nahiyar Afrika, inda aka yi wasan da ya hada kasar Lesotho da kasar Malawi, wanda kungiyoyin suka tashi 1-1 duka ranar Litinin da ta gabata. Kasar Misr ko Egypt ta shahe kasar Botswana da ci 1 mai ban haushi, yayin da kasar Rwanda da kasar Tanzania aka yi dibi na dahoyan dibi na gashi banza da banza. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kai da Haruna Maman Bako, har yanzu dai masu saurare ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogon muke cewa karfe 4:57 na yamma. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Shugabancin kasar Amurka na 'yan demokradiyya 12 za su bayyana a wani babban taron muhawara a yau Talata a harabar Jami'ar Otaiben da ke Westerville a jihar Ohio. An tuhumi wani dan sandan Texas da ya harbe wata mata bakar fata har lahira a gidanta da laifin kisan kai. An kama Aaron Dean 'yan awanni kadan bayan da ya yi murabus daga rundunar 'yan sanda ta Fort Wayne a jiya Litinin. Shugaban 'yan sanda na birnin Edward Cross ya fada a wani taron manema labarai cewa da za a kori Dean din idan harbi ya yi murabus ba. Dean, wanda farin fata ne, ya harbi a Tatiana Jefferson bakar fata 'yan shekara 28 da haihuwa ta tagar gidanta a ranar Asabar, bayan wani makwabci ya kira layin 'yan sanda wanda ake ba na neman agaji da gaggawa ba, don sanar musu cewa an bar kofar gaban gidan Jefferson a buɗe. Shugaban Amurka Donald Trump ya matsa lamba wa Turkiya da ta daina kai hare-hare a arewacin Siriya, ta da bayyana cewa zai saka takunkumi akan jami'an Turkiya yayin da yake shirin tura wata tawaga karkashin jagoranci mataimakin shugaban kasa Mike Pence zuwa kasar don tattaunawar warware lamarin. Wannan mataki na Trump ya biyo bayan korafe-korafe da aka yi ta yi cikin makon tun da fadar shugaban kasa ta White House ta sanar cewa Turkiya na ci gaba da shirye-shirye da ta dade ta
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari, sai babban bakon namu kuma abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyina da ke nan ɗakin watsa labarai, da kuma wadda ta haɗa ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan rana. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya. Bis salam.